sauraro barka da shigowa zauren DOA. A wannan shirin, Maimunatu Sado za ta gana da manyan jami'ai guda biyu. Akwai shawarar da Alhaji Idris Garba zai yi kan takardar auren. Sannan babban mai shari'a Malam Hamza zai sauya dalilan da zai sa ma'aurata su takardar aure na gwamnati. Maimunatu gare ki.
To godiya muke Alhaji Idris Garba da ka ba mu lokacinka muka zo muka yi wannan shiri da ka wayarwa al'umma da kai. Wata shawara ne za ka iya ka ba wa al'ummar wato Hausa Fulani waɗanda har ila yau suke cikin duhu game da wannan takarda a hukumance.
Abu ɗaya na isa in gaya musu ba mai girma ba su san cewa wannan takardar da aka saka na tsaro ne. A ƙasar Saudiya ma ana yi, saboda haka dole ne a yi idan aka yi shi a fita a fuskan hayin na ƙasa.
Babban lauya na nan ƙasar Kamaru wanda shi ma a yanzu muna gare shi, Maître Hamza, wanda shi ma a gaskiya zai ba da wato ƙarin bayani game da wannan batun a hukumance, kuma menene doka da oda ta tanadar game da ainihi aure a hukumance a nan ƙasar Kamaru.
To da fatan dai malam zai gabatar da kansa.
To ni ne Hamza Muhammad, lauya a ƙasar Kamaru da kuma na zauna a birnin Douala na.
To madalla lauya, a yau maganar da za mu yi mafi akasari muna aure ne kara zule, wasu kuma suna zuwa yin takardar auren ba tare da sun san muhimmancin takardar auren ba. To shin lauya Maître zai iya gaya mana wato muhimmancin yin takardar aure?
Wato abin da za mu duba a ƙasar Kamaru, muna aiki ne da doka da gwamnati ta tsaya. To saboda haka mu musulmai ba za mu iya ce mu muka ɗora ma gwamnati doka ba. To saboda dole ne mu yi aiki da dokan da gwamnati ta tsaya. Haka ne ya sa gwamnati wato ta ke tsayar a kan cewa wato mai aure shi wanda ya je ya yi auren a gaban gwamnati. Wato idan ba ka da wannan takardar auren ba san cewa kana da aure ba. To dai wannan maganan aure da ake yi na gargajiya. To wannan auren gargajiyan dama an saka a kan cewa idan ma kun yi shi ne da kamun ya fito. Idan kun yi wannan auren din, to yanzu da wannan dokan ya fito, shi ku je da wannan takardun ku yi a canja shi a yi shi a auren gwamnati a hukumance yadda take.
To
shi sa idan ba ka da wannan takardar a idon gwamnati ba ka da ma aure.
Ba ka da aure ko da ma an yi na gargajiya.
Ko da ku yi na gargajiyan a wajen gwamnati ba ku da aure.
To yanzu lauya abin da ya sa muka zo gare ka, saboda suna ce Hausa Fulani suna yawaita yin wannan wato aure a hukumance, kuma sun kaga cewa kamar sun maida wannan auren ado wanda za a fito idan aka yi ana nishadi ana fali an ko da sauransu, amma ba su san muhimmancin yin wannan takardar auren din ba, misali musamman yayin da aka shiga cikin wato matsala. To yanzu misali ne nake so na dauka, mutum ne wanda ainihi mun san ko ba addinance aka yi wannan auren ba, mutum ne ya zauna da mace tsawon wasu lokuta ba tare da an yi takardar auren ba, saboda muna tare da 'yan addinin Kirista waɗanda suke ire-iren wannan zaman. Sun kwashe kamar shekaru sama da ko biyu ko uku, kuma an hayayyafa a wannan wato zamantakewa ɗin da aka yi, amma ba tare da an yi wato takardar aure ba. Sai kwatsam wannan matar sai ta ji cewa mai gidanta yana yin takardar aure da wata mata. To a wannan lokacin wasu matakai ita za ta iya ta ɗauka, kasancewa ta zauna ta ɓanda lokacinta tsawon wasu shekaru amma kuma ba a yi da ita ba.
Wannan abin ɗin ƙarya da za mu gani. Ƙarya na farko shi ne wato kamar a cikin kowane family suna da ko zobe ko wata abu haka dai da ake bayarwa kyauta da yake nuna cewa muna tare mu amince da zama na yin aure. Wato fiancé wato muna yi ne saboda mu je aure. To idan irin wannan din ya zo ya tabbata kuma auren bai yiwu ba, kuma bai yiwu ba domin ba ita ne ta ki ba, shi ne yanzu ya zo ya kashe wannan abin da ya je aure wata daban. To shi dai ta bin shi domin ba auren dole, shi dai ta bin shi a kan cewa ya biya ta haƙƙin lokacin da ta ɓatar da shi. Wannan a ya nuna cewa tun do somi suna da wannan wato tunanin cewa za a yi aure. Akwai wanda su kuma ba su yin wannan abin din, zama ko suke tare su ya su ne suka san cewa to kila zamu yi auren ko kuma ba zamu yi auren ba to shi sa zaman da kuka yi a wannan lokacin din bai da doka bai da wani karfin abin nan idan kun iso karshen ku ba wanda zai bi wani cewa a biya ni haƙƙin zaman da muka yi dama babu wannan idan ya je daure wannan wani auren din shi ne da kalle shi kawai ta ce to Allah saka ni amma ba wani abin da zaka iya yi masa
to madalla akwai wata tambaya kuma game da hakan din misali a tsakanin mu ne Hausa Fulani ne akai wannan auren din saboda ba kasafai ne suke yin aure su dawo su nemi kashewa ba sai a yi aure bayan an yi aure an yi zama zaman ba ke daɗi ba sai kawai a zo a yi wa mace shika sai a ce ta fita ta tafi to bayan ta tafi kuma shi zai saurayi auren sa saboda shi ne miji ne ita ma ba mamaki za ta iya ta yi auren sa to amma yanzu wannan takardar da ke tsakanin su ya riga shi da
to jewa kan ba su gadin a wajenmu wajen mu Hausa Fulani sai zamana ana daura aure ne kan aure akwai wanda ma za su yi wannan takardar din na daurin na takardar auren din na farko sai su je su yi shika na Islama su je kuma su sake daura wani auren kuma su yi kuma wannan takardun din ko ba ka ba kowaye da nashi shashi a lokaci a idon dokar gwanin doka bai yiwu ba domin sun zama yan fursu na su duka an gane ba sun zama yan fursu na su duka shi ne muke kira bigami wato an daura aure akan aure saboda haka shi an kashe wannan aure sannan za a daura wancan an gane ba a kowane lokaci idan kana da takardar aure idan za ka yi wani aure shi ka kashe wannan auren din idan ba ka yi idan ka je kai wani aure a can gaba ko ba ku yi takarda ba a ce dai ka yi ƴaƴa to ƴaƴan din duk sun zama ƴaƴan wannan mai a takarda da kai domin auren ku ba ku taba kashe shi ba abu biyu ne dama mai kashe aure na farko mutuwa idan ɗaya a ciki ya mutu ya rasu to ba aure aure ya mutu shi ma to na biyu kuma kun je kotu an kashe aure da abu biyu din nan
to madalla a wannan lokacin din kamar ita wacce aka saka yaya za ta yi idan tana so wato ta cire wannan takardar a kanta
idan tana so ta yi muna nan mu lauya sai ta neme mu lauya sai mu dauki wannan magana din mu kai ta kotu sai a yanke shari'a
madalla
an gane wa
a wannan lokacin din domin mutane suna kokawa cewa yayin da suka zo kotu ana tsawaita wannan abun da ba su iya ganewa sai kuma abun da ya dagule da ba su iya ganewa
wato akwai kotu daban-daban akwai wanda yake magana da tarbiyyar mu na gargajiya an gane ba wannan kotu ne tuzo na gwamnati to amma ana hada shi da gargajiya to wannan yafi sauki yafi sauri sa'annan kuma wato bai kare yanci din mace da gaske wannan din to akwai wancin shi da shi yake da daukan lokaci yana daukan lokaci yana daukan kuma kudi to wannan din shi ba tabbiyan mu na gargajiya ce maganan kawai dokan gwamnati yake a nan din to wannan ne yafi tsawo to saboda haka wanda kuka zaba shi ne zai fi muku
yafi dacewa a gare ku yanzu a tafiyar da ake yi wata shawara ne za ka iya ba wa ma'aurata waɗanda ko suke gaggawan yin auren a hukumance ba tare da sun yi tunani ba ko kuma na rashin sani kawai an je an yi saboda kawai a ce mu ma mun yi after the marriage mun yi wannan takardar auren
abin da za mu faɗi wato duk abin da za mu yi a rayuwar mu rinƙa yin takardu na gwamnati domin na farko idan kuka yi wannan takardar auren duk ƴaƴan da za ku haifa sun zama a lokacin din ba ƴaƴan shegu a ciki wato ƴaƴa ne na gida duka to haka kuma idan da yake an haife su ƴaƴan gida takardar da za a yi musu takarda ne mai muhimmanci
wanda ake nuna ubansu ne wannan
kuma uwarsu ce wannan na uwa ka'ida ba ba cin musu uba ne dai ake ɗan shakka
da waɗannan bayanai kan matsayin ƴaƴa da za a haifa da takardar aure na gwamnati da waɗanda aka haifa a wasu tsarin auren na daban za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta haɗa shirin daga ƙasar Kamaru sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya.